domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau, masu sauraro barkamu da dawowa shirin Arewa a yau, da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai kawo ƙarashin ra'ayoyin mazauna unguwar Gyaɗi-Gyaɗi ne a Kano kan muhimmancin aikin kwamitin ladabtar da miyagun iri. Farko dai ga ɗaya daga mazauna unguwar mai suna Hassan Ali Kacheko.
Wani abu da zan ƙara jan hankalin mutane a kai shine duk guraren da Allah ya sa suke fama da irin wannan matsala, to su yi ƙoƙari su mutanen wannan unguwa su tafi mataki na kare kansu, saboda gwamnati ba komai za ta iya ba. Idan za mu ci gaba da sa ido akan cewa gwamnati za ta ba mu tsaro, to muna ji muna ga nama dinga rasa abokananmu ko ƴan uwanmu, wanda a ƙarshe wanda ya aikata laifin ma a zo a neme shi a rasa. To ina ba da shawari duk guraren da suke fesun wannan problem, insha Allah, in dai sun haɗu sun haɗe kansu kamar yadda mu a wannan unguwa mai albarka kusan ba ma iya Gyaɗi-Gyaɗi ba, har goren gayyata yanzu bijilanti ko kungiyar sa kai ta Gyaɗi-Gyaɗi ana kawo mana goren gayyata bisa akan unguwannin da suka kasa ko kuma yanayin karfin ma'aikatan nasu bai kai ba, akan kawo goren gayyata wannan unguwa domin su je su dafa. Dan mu kusan alhamdulillah wannan matsala ta rigingimin daba da rigingimar kilisa haka ko fadana daba haka ko kuma irin shaye-shaye da kwace, mu alhamdulillah wannan unguwa cikin ikon Allah da tallafin wannan kungiyar sa kai Allah ya taimake mu mu riga mun samu kanmu ta wannan bangare. To sannan kuma a wani abu da zan kara jan hankalin mutum shine mu matasa na unguwa ya zamana cewa muna da zuciyar mu tashi mu bada gudunmuwa a wannan komiti, ba wai mu tsaya, saboda mu nan unguwar mu abubuwa da suka faru shine yanayin yadda aikin komiti din yake. Wani lokacin kana ji kana gani kanin ka ne zai yi laifi, amma dole sai ka ratsaye doka kauda kai, domin kuwa kai ake taimako dan tarbiya ake bashi. Idan har aka ce zamu koma gefe, mu kuma mu ba mu shiga ba, amma muna gife muna kananan maganganu muna gunaguni muna gulma, to irin wannan abu zaka ga karshen abin yazo ya lalace ba tare da an dau wani mataki mai kyau ba. To mu matasa ya kamata mu tashi mu bada gudunmuwa, wanda ba zai iya bada gudunmuwa da cikin sa ba, to ka gudu bada gudunmuwa da abin da zaka iya. Naira 50 ce, naira 100 ce, 200 ce a bayar, saboda wannan ungiyar sa kai ba wai biyan su ake ba, su suka ga dama. Kuma sannan ita kanta ungiyar tana buƙatar ƴan wasu abubuwa domin gudanarwa, kamar misali din zaka tunkari dan iska kai ma dole ko baka nemi makamin da kai nasa ba, sai ka nemi wanda zaka iya kwatanta shi da wannan makaman da za a siya. In ka taimaka ka bada gudunmuwa kamar dukkan kare kai ne, wanda an ce kai kadai ka fito ka kare kannanka da mahaifiyarka da ƴan uwanka, da haka ba za ka iya ba. Amma gargashin wannan jagoranci na Malam Ibrahim Goji zaka ga alhamdulillah an samu gyara sosai. Kusan matasa wanda ni kaina yanzu ina daga cikin memba na wannan committee, wanda kuma ni ba a fita patrol da ni, amma ina cikin kamar ɗan committee na sirri, wanda idan yaro yana rashin ji ko yana rashin tafiya akwai number waya da aka rarraba mana cewa kawai duk yaron da aka fusanci yana rashin da'a aka gaya masa gicho kai tsaya a kira wannan number, ba tare ma da ya san waye kira ko sai da ga an zo an tafi da shi. To kaga har irin wannan mu ba mu ake fita patrol, amma menene muna taimakawa da kwakwalwarmu, muna taimakawa kuma da tunaninmu, muna taimakawa da lokacinmu idan ya samu. Wanda yanzu da nake gaya ba kowa ne ma ya san ni ina cikin wannan komiti ba. Dalili ko shine ba ni da lokacin da zan iya komai sai an fara ni, amma tun da dai a unguwar nake na taso an san cewa ni ma mazaunin unguwar ne, to akwai number waya da aka raba emergency, da kaga wani abu yana faruwa in sun ci karfinka to kai ma zaka kira waya. Kuma wani abu da yake kara burgen da tsarin aikin nasu shine kana kiran waya, wallahi minti 10 yayi yawa, yanzu ne zaka sun kewaye gurin. Yanzu ne kana kiran namba minti 10 yayi yawa, dan ne lokacin da su fita patrol din abun hammamaki yake ba ne, rasto ya ake suke engineering su mobilizing mutane haka. To kaga wannan ya faru ne sakamakon jajircewa da kuma sadaukarwa, wanda yanzu haka Gyaɗi-Gyaɗi tana cikin unguwar da ake alfahari da ita wajen zaman lafiya a sakamakon wannan fitowar committee haka. Musannan bayani na ƙarshe da zan yi shine ina kira ga manya na unguwa da wanda Allah ya yiwa arziki da kuma wanda Allah ya wadata da abin da za su iya taimaka da wannan komiti, da su taimaka musu su tallafa musu, kuma sannan su kasance masu ɗauke kai akan wasu abubuwa da za su faru, ko da ɗan cikin ka ne ba daidai ba, ka yi haƙuri a hukunta shi kamar yadda dokar tanadar. Saboda wani lokaci za ka ga su komiti suna aikinsu, amma kuma daga sama waɗanda suke ganin sun isa yaro ya laifi ƙiriƙiri sai su hana a hukunta shi, ko kuma yaro ya laifi ɗan talaka ya laifi a je a ɓoye shi ya kwanaki, amma kuma kai saboda kana taƙamar da wata dama a hannunka sai ka ga yaro ya yi laifi, amma amma ba za ka bari to in dai har haka abin zai tafi haka to wata ran idan yanayi a waje nayi a waje to daga ran da kuma ya rasa wanda zai a waje ba to insha Allah in dauke dauke yake a waje gida zai dawo ya dauka idan kwace yake yan wayoyi da waye waye na kannan sa waye duka ba su sha ba saboda shi barawo daga lokacin da yasa abin da yasa ta a waje gidan sa zai dawo to saboda haka da Allah ina kira ga manya dattawa wanda Allah ya ba wa dama ta gwamnati da kuma wanda Allah ya ba dama ta kasuwa da duk inda aka kirkiri irin wannan abu su taimaka su bada gudunmuwa don mu ma nan gaskiya nasara abin da ya taso da kamar ba za a ji ko ina ba amma da Allah ya taimaka manyan ungo suka gane cewa fa dole fa sai sun dawo sun sa gudunmuwa su alhamdulillah wannan abu ya samu ne sakamakon su manyan unguwa da suka jajirce
shirin arewa yau ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka
arewa zumun ta ta mudu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi
Bashir Muhammad Baffa haifaffen anguwar gedi-gedi ne dake cewa yanzu dai hankalin su na kwance dan samun aminci daga yan daba
mutun zai fito ya fito yana kofar gidansa gaban mutane jama'a za ka bude wuka a sare shi a kwace wayarsa da irin makamantan irin wannan dabi'u na shaye-shaye da kaga yaro ya zo ya addabi mutane amma cikin yarda Allah da Allah ya kawo mana wannan kungiya cikin karkashin jagorancin Ibrahim Goje ba karamin tasiri tai ba saboda duk mutumin da ko zuwa kai yanzu ko da kai bako ne ka zo a wancan lokacin da muke cikin wannan matsala kuma ka dawo a yanzu zaka san ba karamin kokari wannan kungiya tai ba domin an samu kwanciyar hankali yanzu wannan dan hayaniyar da kake ji a kusa samari ne suka yi dandazo suna zaune suna hira suna wasanni su wanda a cikin watanni ko ɗan shekarun baya kaɗan da suka wuce wannan abun ba zai yi ba amma zaka ga yanzu kowa yana walwala karfe daga nan har karfe 12 zaka iya fitowa ka zauna a cikin unguwannan ba tare da kana fargaba wani abu zai faru ba wannan abu ba karamin ci gaba ba karamin dadi yewa mu mazauna wannan unguwar ba kuma alhamdulillah dama ba abin da ake so kenan a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan kuma da yara da muke da su su zama san mutuncin mutane sun tsaya akan kafafuwansu sun nemi sana'a sun daina wannan zaman unguwa da suke da sauransu so alhamdulillah muna ƙara godiya da dukkan waɗanda suka sa hannu a cikin wannan tafiya kuma gashi nan kulliya ta biya kuɗin sabulu muna kuma addu'a Allah ya sa wannan abu ya dore Allah ya ƙara ƙarfafar su duk waɗanda suke da hannu a ciki Allah ya ƙara musu jagoranci su kuma yaran nan Allah ya ƙara shiryar da su Allah ya kadi dama dai abu ne wanda yake da yaran cikin unguwa da wanda suke shigowa daga surare su duk Allah ya samike mu saboda wannan dalilin wanda suke shigowar ma sun daina shigowa na cikin unguwanni kuma ga sanan duk da su muke sallah abin sha'awa alhamdulillah alhamdulillah muna ƙara godiya Allah ya saka da alkhairi inda tun farko ma iyaye suna yin abin da ya kamata kan iyayansu da ba samu wannan damuwar ba saboda akwai lokutan da ni na san cikin wannan kungiyar sun samu wannan kalluban amma alhamdulillah an samu ci gaba saboda yanzu iyayen da kansu suka bada goyen baya cewa duk lokacin da aka samu yaron da yake da koda iyayansu ne a ciki suna bada hadin kai yanda ya kamata to muna ƙara kira da iyaye su san cewa wannan abin da ake yi amfanin kowa ne idan suka ci gaba da bada gudunmawa su ma abin zai taimaka musu domin duk wanda yake kokarin ya dawo da danka kan hanya ai masoyinka ne saboda haka wannan al'amari abu ne da in kana ganin kamar soyayya ce ta sa kake boye problem din ƴaƴanka to wannan ba soyayya bace idan aka ce an ji labari danka kaza ne to ba lallai daidai bane ba ka rika zagayewa bayan an zo an yi meeting a unguwa ko wani abu ka samu labari za a zo za a yi wani abu ka sanar da danka shi ya gudu ko kuma in an same shi an kama shi da laifi ka je kai ta neman kamun kafa da manya a zo a fitar da shi kamata yayi ka bar shi a hukunta shi kamar yadda ake hukunta kowa domin shine gyara wannan abun kuma shine zai sa ya fahimci abin da yake yi din ba daidai bane ba wannan shine kirana ga iyaye Allah kuma ya sa za su fahimci abin da muke faɗa mu
a madadin al'ummar gedi-gedi da wanda ya taimaka wajen hada zantawar Suleiman Mustafa Ahmed Gulu da kuma muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Alika da ni shira kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sala kai sai ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya